يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تهك بويبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا
abinda yafi karfin Allah ba kuma abin da Allah ba zai iya yi ba in sun dukufa cikin addu'a Allah yana jin su lokacin sa ne bai yi ba in yayin yanda sauran suka fita haka su maza su fita su zo na da bege cewa wata rana zamu gansu su maza su gamu
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya makon da ya gabata kungiyar Boko Haram ta bada musayar ƴan mata 82 daga cikin 195 da take rike da su bayan kwanaki 1119 da sace su a makarantar sakandare ta Chibok daga cikin rahotannin da suke daukar hankalin al'umma biyo bayan dawowar ƴan matan akwai batun rashin ba iyaye su kunin cudanya da ƴaƴan su yadda ya kamata akwai ma rahotanni da ke nuni da cewa ana iya kirga ganawa da iyayen ƴan mata 21 da aka saki a watan Oktoba bare suka yi da ƴaƴan nasu bayan sama da watanni 7 da sakin su akwai kuma batun komandojin kungiyar Boko Haram da aka yi musayar ƴan matan da su waɗanda rahotanni ke nuni da cewa suna barazanar za su sake komawa su ci gaba da kai hare-hare akwai kuma hoton bidiyon da kungiyar Boko Haram din ta fitar inda ta nuna waɗansu ƴan mata da suka ce wai ba sa so su sake komawa wajen iyayensu domin wai suna son su yi addinin Allah to yayin da muke jinjina wa gwamnatin tarayya domin ci gaba da kokarin ganin ta hada dukkan ƴan matan nan da iyayensu zamu iyaka iyawa mu bididdigin waɗannan rahotanni domin sanin inda aka kwana yanzu dai bari mu sake komawa ranar da aka sako waɗannan ƴan mata ga wakilinmu Madina Dauda daga birnin tarayya Abuja
kokarin kwato waɗannan ƴan mata na ci babaya cika idan ba a tuna da kungiyar BBOG da ke kan gaba wajen yi kuwar hakan ba
sunana Aisha Yusuf to yau dai kam abin ranan farin ciki ne kamar mutum ya zuba ruwa a ƙasa ya sha ruwan daga ƙasa ga sai mun fito da a samu ƴan mata 82 an kawo su yau duka yanzu mun hada 106 da muka samu kenan sauran 113 tun lokacin ana 219 yau gashi Allah ya nuna mana muna cha 106 to ai abun godiya Allah ne alhamdulillah mu ƴan kungiyar BBOG a koyaushe muna matsawa gwamnati muna cewa gwamnati ta fito da ƴan mata because mun san gwamnatin mu za ta iya kuma gashi yau gwamnati ku ta nuna za ta iya kuma Allah ya duka sauran duk zamu fito da su duk mutane da suka ce mana me yasa ba ma zuwa su waje in Boko Haram din mutum tambaye su mu ce ba ruwan mu da su mu gwamnati mu ka san kuma mun san gwamnati mu za ta iya abin za ta iya ta saka ka kuma gashi Allah ya nuna mana yau kai ai akwai lokacin da gwamnati take son kaman a watsar da zance ƴan matan da yake ƴaƴan talaka ne ba ƴaƴan masu kuɗi bane ba ai tsayi wannan muka ce mu ba mu yarda ba sai fa duk kowane ɗan Najeriya ko yana da kuɗi ko baya da kuɗi lalle sun yi kokari sun yi abin da ya kamata su yi tun shekarar wata 6 da ya wuce kuma a hakan shi yasa muke ba za mu taba shiru ba idan muka yi gwamnati yayi bai kamata ba za mu yi muka magana kuma za mu matsa musu kama kana da yaro ne ka sa shi a makaranta idan baya karatu ai ba ka tsaya ka kana kallon shi ba dole ka matsa mishi abin da ya kamata ya yi kuma abin kenan da muke da gwamnatin mu kuma za mu ci gaba da matsawa
Aisha Yusufu daya cikin jigajigan kungiyar fafutukan kwato ƴan matan Chibok kungiyar da ke fuskantar kalubale da ma zargi na tara kuɗi tare da yunkuri na matsa lamba da kuma zargin bayyana bakaƙen maganganu ga gwamnati da ke ci yanzu sai dai mai nazari akan al'amuran yau da kullun Yusuf Sallau mutum biyu ya yaba da kokarin kungiyar
a hakikanin gaskiya za mu iya cewa sun yi kokari sosai kasancewan su ne suka fito suka nuna wa duniya abin da ke faruwa kuma suka wato nuna cewa lallai shugabanni sai sun yi aikin da ya kamata wannan ba zai kasance dalili ba wanda zai sa ba za a nuna wa bangaren gwamnati wato godiya da kuma wato kokari da suka yi ba musamman shi shugaban kasa kasancewa tun lokacin da ya hawo wannan tarigar mulki ya bada wato tabbacin cewa lallai zai iya kokarinsa ya ga cewa an kwato wannan yara wanda aka kama su kusan shekara 3 da ya wuce kuma za mu iya cewa alhamdulillah shugaban kasa ya cika burinsa muna mai godiya muna taya shi murna da wannan nasara muna kuma taya iyayen yara murna da kuma mutanen Najeriya gaba daya musamman kuma su waɗannan mutanen kungiya ta wanda ake kiransu Bring Back Our Girls BBOG sun yi matukar kokari gurin wayar da mutane kai da gwamnati da kuma cijewa na ganin cewa lalle sai an dawo da wannan yara.
Mutsinka na mai fashin baki wasu na cewa maganan ƴan matan Chibok kawai ake ra'ayi, wasu kuma na da ra'ayin in ba matsawa da wannan kungiyar da an ma manta da ƴan matan Chibok.
Akwai kashin gaskiya a cikin wannan bayani, kasancewan yau kusan shekara uku yanzu ake nema da ainihin kame waɗannan yara. So amma abin da zai baka mamaki shine kungiyoyi tattare da wannan kungiyar da muke magana akan ta, wato kungiya ta BBOG, sun yi kokari sosai amma kuma sun manta cewa akwai fa wasu bayin Allah, wasu wayanda su ma an kama su ba sa kiran, wato ba sa bayani akan wayannan wayanda aka kama su wanda ba daga garin Chibok suka fito ba. Wannan ba shi yake nuna cewa kuma muna nuna cewa ba sa kokari ba, suna kokari amma ya kamata a ce kasancewan duk ƴan Najeriya ne wayanda suka fito daga Chibok da ma wayanda ba su fito daga garin Chibok ba, duka ƴan Najeriya ne, kuma ya kamata a ce sun maida hankali gurin kwato ƴan mataye da duk wani wanda aka kama shi sawa'un daga Chibok ya fito ko ba daga garin Chibok ba. Ina ga wannan shine adalcin da su ma kasar nan, shine kuma adalcin da su ma mutanen wannan yanki na yankin Maiduguri da duk wani yankin da mutanen suka shiga suka yi barna a ciki.
To yana yiwuwa wannan kungiya ta sa sunanta a yadda ta sa shi na masu fafutukan kwato ƴan matan Chibok ne, saboda a wannan lokacin an saci ƴan mata 276 ne lokaci ɗaya.
Zai iya yiwuwa haka ne, a wannan lokacin an samu ra'ayin mutane da yawa, wasu ma suna ganin kamar ƴan siyasa suke amfani da su gurin ciwa wani buri na siyasa a wannan lokaci. Bayan gujewar wannan gwamnati ta baya ta Goodluck Jonathan, abun ya ba mutane mamaki yadda waɗannan mutane suka yi kamar ba sa nan ta yadda aka bar jin ɗuriyar su. Sai daga baya, bayan an kwato shugaba Buhari ya yi kokari ya kwato waɗannan yaran mata, da farko wanda aka fara kwacewa yara kusan 22, sa'annan aka fara jin ɗuriyar su a gari. Wannan yake nuna cewa akwai wata alaka tsakanin su da siyasa, duk da cewa dai muna ƙara yaba musu da kokarin da suka yi. Kuma mutane da yawa suna ganin cewa ma kaman wasu suke ba su kuɗi, suke fitowa kan hanya suke irin wannan don cin wani buri na siyasa.
Ai, sun kalubalanci waɗanda ke maganin cewa ana ba su kuɗi akan su fito da hujja na wannan zargi da ake yi.
Eto, wannan magana ce wanda kowa yana da ra'ayi zai iya faɗan ra'ayinsa, kuma mutumin da ke bada kuɗin ba dole bane ya fitowa ya bayyana kansa. Amma dai maganar gaskiya shine a Najeriya, yadda muka sani, komai na iya faruwa a Najeriya. Ƴan siyasa suna iya amfani da wasu mutane ba don komai ba, saboda su ciwo burin su na siyasa. Wannan komai zai iya faruwa a wannan ƙasa kamar yadda muka sani.
Mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Yusuf Sallau mutum biyu kenan. Menene zai ce a game da korafe-korafe da ake ta yi cewa tattaunawa da gwamnati ta yi da 'yan Boko Haram ya saba wa dokokin duniya na cewa ba a yin sulhu da ta'addanci? Tambayar kenan da ni wa ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar BBOG, Mr. Iman Shehu, ga abin da ike cewa.
Yadda mulki take ne a yawancin ƙasashen Afirka, shugabanni kana bukatan abu ga shugabanni, in sun ga ka cire hankalinka daga abin da kake bukata, kaga sai su yi banza da kai kawai, su kama gaban su. Don haka shi yasa mun fahimci dama haka gwamnatoci suke a Afirka, masu mulki in ba abin da ya shafe su ba ba su damuwa, shi yasa muka matsa lamba. Dama tun daga farko mun ce tattaunawa nan yafi, don ba ƙarfin bindiga ba ne. Duk in aka zauna aka yi magana wato sati ɗaya, sati biyu, sati uku, a cimma wani abu da ya sana a yi wani yarjejeniya a sako 'yan matan. Yanzu so biyu abin da ya faru, an samu 'yan matan, haka ya kamata a ci gaba da wannan hanya. Abin da ya dame mu kawai shine mu ga cewa an sako 'yan matan, in daga ƙarshe an yi lissafi, kasafin lissafin da aka yi aka ga cewa to akwai waɗanda suka rasa rayuwanka, to su shikenan. Amma yanzu dai akan wannan gwagwarmaya da muke, sai mun ga cewa duk waɗannan lambobin nan, an cika lambobin nan na waɗannan da aka ɗauke, saura 113.
To alasa a karkuta cimma ruwa Dr. Iman Shehu da kuma begen nan ba da daɗewa ba, sauran 'yan matan 113 da suka rage a hannun ƙungiyar su ma za a sada su da iyayensu lafiya. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakiliyarmu Madina Dauda da ta taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin, da kuma Salamu Abu da daidaita sautin shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri.
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke